Sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a yi sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali kai zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na dauke da matakin da Majalisar Wakilan Najeriya ta dauka na kin amincewa da karin harajin fitowa daga kamfanonin jiragen ruwan Turai da yake kashe 400 cikin 100. A zakkutu kuma an sake wani mutum ne da tuhumar cin zarafin almajirai ta hanyar lalata. Daga jamhuriyar Nijar matasa masana yanar gizo suka wayar da kan malaman Islama na karkara hanyoyin kaucewa masu tsaurin ra'ayi. Kasancewar Juma'a muna da shirin tubalin Zamu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu zamu fara da labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Attajirin nan mai harkar gidaje kuma mai gabatar da shirin gidan talabijin Donald Trump wanda a lokutan baya da yawa daga cikin masu jefa ƙuri'a suke kallon sa a matsayin wani wanda ba a sani ba a siyasa. Lokacin da ya fito takarar shugaban kasa 2016 wanda aka ce za a iya kasadar tsayi da shi takara duk da cewa masu sharhi da binciken jin ra'ayoyin jama'a suka hakikance cewa zai fadi zaben shugaban kasa amma Trump ya lashe zaben da ya kada Hillary Clinton yar jam'iyyar Democrat kuma yanzu ya sake dawowa neman wani wa'adin mulki a matsayin sa na shugaban kasa mai ci ya amince ya sake yi wa jam'iyyar Republican takara a wa'adi na biyu tare da gabatar da jawabi da kafadar White House inda mayan jawabin aka yi ta wasan wuta
I stand before you tonight honored by your support proud of the extraordinary progress we have made together over the last four incredible years and brimming with confidence in the bright future we will build for America over the next four years
Yace na tsaya a wannan dare a gaban ku ne da jin dadin goyen bayan da kuka bani Na alfahari da irin ci gaba da muka samu a cikin shekaru hudu da suka gabata, muna fatan za mu ci gaba da gina Amurka a cikin shekaru hudu masu zuwa. Trump ya ce zai sake dawo da tattalin arzikin Amurka wanda shi ne mafi girma a duniya idan masu jefa ƙuri'a suka amince ya ci gaba da zama a fadar White House. Trump ya yi alƙawarin cewa mun yi da farko, kuma yanzu ma za mu sake yi, sannan wannan lokaci za mu ƙarasa aikin. Mahaukaciyar guguwar Laura wacce ta sauka a tekun jihar Louisiana ta Amurka a matsayin mai ƙarfi a mataki na hudu ta rage ƙarfi zuwa guguwa mara ƙarfi amma har yanzu tana da haɗari sosai da kuma yiwuwar yin kisa da zuwa jiya Alhamis da rana Laura ta sauka a tsakiyar gabashin garin Shreveport na jihar Louisiana tare da iska mai ƙarfin tafiya kilomita 100 a sa'a guda ana tsammanin saukar ruwan sama da zai kai santimita 46 a sassan jihohin Louisiana da Arkansas Akwai kuma yiwuwar fuskantar mahaukaciyar guguwa. Akalla mutum hudu ne aka bada rahoton sun mutu da ke da alaka da guguwar. Fiye da mutum 700 a jihohin Texas da Louisiana ba su da wutar lantarki. Kana ta lalata gidaje da dama da kuma shaguna. Sai dai shugaban hukumar bada agajin gaggawa na Amurka Peter Geno ya ce, "Barnar da guguwar ta yi bai kai abin da aka yi tsammani ba." Hajji Alhamis Geno da wasu suka yi wa shugaban kasa Donald Trump bayani a headquarter FEMA da ke Washington. Tani dai Trump ya ayyana dokar ta ɓaci a jihohin Louisiana, Texas da Arkansas. Kana ya ce yana shirin kai ziyara a ƙarshen wannan makon. Hajji Alhamis garin Kenosha na jihar Wisconsin da ke tsakiyar yammacin Amurka al'amura sun ci gaba da lafawa bayan da aka shafa daren farko ana zanga-zangar lumana tun lokacin da aka harba Jacob Blake ba amurke baƙar fata ranar Lahadi. Masu zanga-zangar sun nuna alamar kwantar da hankali ranar Laraba bayan tashin hankalin da aka samu a daren da ya gabata lokacin da 'yan sanda suka ce wani yaro dan shekara 17 daga makwabciyar jihar Illinois shine ya kashe masu zanga-zanga biyu da kuma raunata wani. An kama yaron a ranar Laraba. Ba a ga gungun mutane dauke da makamai da suke ta yawo a tituna ba a daren ranar Laraba. Kuma masu zanga-zangar sun tsaya a gaban ginin kotun tarayya inda masu zanga-zangar da 'yan sanda suka yi fito-na-fito da farko. Masu zanga-zangar sun ziyarci inda aka raunata da kuma kashe masu zanga-zanga a ranar Talata suka yi addu'a da kuma ajiye furanni. Dijon Span ya ce ya shiga zanga-zangar ne don ya yi ta'aziyya da ɗaya daga cikin mutanen da aka kashe. Ba zan sake yarda da wannan ba nan gaba. Span ya ce ba zan zauna kawai kuma na ga abokina ya mutu ba. Fadar White House da 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat ba su samu wani ci gaba ba a jiya Alhamis kan kuɗin tallafi na coronavirus yayin da tattaunawar ta cije na tsawon makonni yayin da tallafin kuɗi na miliyoyin Amurka marasa aikin yi zai ƙare. Kakakin majalisar wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta ce tattaunawar ta waya a jiya Alhamis tare da shugaban ma'aikatan Fadar White House Mark Meadows ya bayyana ƙarar cewa Fadar White House ta ci gaba da watsi da bukatun Amurkawa. Kamar yadda rikicin coronavirus ya shafi rayuwa da rayukan mutane, Pelosi da shugaban 'yan Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer sun gana da sakataren baitulmanin Amurka Stephen Mnuchin da Meadows a ƙarshen watan Yuli, dab da lokacin da tallafin marasa aikin yi na tarayya $600 da ake ba miliyoyin Amurkawa da suka rasa aikin yi saboda annobar coronavirus sai kare. A lokacin da yake mayar da martani kan matsayin tattaunawa da Pelosi da jaridar Politico a ranar Talata, Meadows ya ce ina ji a kaɗaice tana cewa tana son yarjejeniyar, amma a fili ta ce tana son yarjejeniyar, amma idan ya zo wajen aiki tare da 'yan Republican da gwamnati ba ma ganin tana taka rawar gani. Jam'iyyun adawa da dama a Tanzania sun yi zargin cewa an hana ɗaruruwan 'yan takararsu su shiga cikin babban zaben da za a gudanar ranar 28 ga watan Oktoba. Jami'in sun yi kira da hukumar zaɓe ta magance koken nasu wanda suka mika a hukumance, bayan da ƙananan jami'an zaɓe suka cire 'yan takarar majalisa da kansuloli da dama daga jami'in adawa daga bisani jami'a mai mulki ta juyin juya hali wacce aka fi sani a matsayin chama-chama mapinduzi. Mataimakin sakatare janar babbar jami'ar adawa Chadima Benson Kigela ya ce 'yan takarar majalisar dokoki 57 da kansuloli 642 aka hana shiga zaben ya zuwa jiya Alhamis. Kela ya ba da labarin ɗan takara guda ɗaya wanda ya nemi fam na ɗaukaka ƙara, maimakon haka sai jami'in zaben ya rufe ofishin ya yi tafiyarsa. Ɗan takarar ya jira jami'in duka yinin amma bai dawo ba.
Sauraro za mu shiga babin hirarraki da rahotanni. Kwamitin tashoshin teku da kasuwancin jiragen ruwa na Majalisar Wakilan Najeriya ya ce ba zai lamunci ƙarin kuɗin fiton kaya kashi 400 cikin 100 da wasu kamfanonin jiragen ruwan Turai suka sanya da hakan ne ya fara barazana ga kasuwanci a Najeriya. Shugaban kwamitin Garba Datti Muhammad ya ce sun rubuta kamfanonin wasiƙa da gayyatarsu don a tattauna kan wannan sabon haraji mai tsananin gaske da zai iya kawo tashin farashin kayan masarufi da rasa guraben aiki. Garba Muhammad ya ce duk da majalisar na hutu amma muhimmancin batun ya sanya shigowa ofis don ɗaukar matakan da suka dace da hana wannan lamarin ƙarewa tattalin arzikin Najeriya targaɗe.
Sun zo a ƙarƙashin wata ƙungiya da suke ce ma European Community Ship Owners Association wanda suke shigo da kaya musamman nan Afirka ta Yamma musamman ma Najeriya. Kwatsam sai suka yi ƙarin kuɗi akan kuɗin fito na kayan da ake shigowa da su banda wasu haraji da suke caji na baya, sai kasance ƙarin nan ya kai kusan kashi 400 cikin 100. Da ana karɓan $200 ne akan kontena, yanzu sai ya zama $1,000 zuwa $1,500 da 500. To wannan ina da matukar implication ga tattalin arzikin Najeriya, saboda in mun bar shi a haka a za a samu hayayyafan kayan masarufi, komai zai tashi a ƙasa, zai shafi tattalin arzikin Najeriya, mutane da yawa za su rasa ayyukansu. To wannan abu muka ga bai dace ba a mazauninmu na majalisa. Yanzu haka da nake maka magana na sa mun rubuta musu wasiƙa za su zo majalisa. Duk da yake kamfanonin a Turai suke amma suna da wakilai a Najeriya, mun gayyaci wakilansu kuma za mu zo mu gaya musu cewa lalle wannan abun bai yi ba, dole ne su sake duba, tunda dama can akwai tsohuwar yarje jeniya da suka sa hannu a su European Community Ship Owners Association da kuma Union of African Shippers Council a wanda ke da headquarter a kasan Kamaru na Duwala, sun sa hannu cewon sun yi yarjejeniya har su biyu cewon duk wani irin ƙari na haraji ba wata a hukuma da za ta yi gaban kanta ta yi ba tare da ta zauna ta tattauna da ita wannan kungiya na gamayya na Shippers Council masu kula da hadadar jiragen ruwa hukumominsu na Afirika. Sai sun yadda, so su ba su yi wannan ba, sun yi gaban kansu su kaɗai suka je suka yi wannan kamfanonin jiragen ruwa na ƙasashen Turai.
Shugaban kwamitin tashoshin teku da kasuwancin jiragen ruwa na Majalisar Wakilan Najeriya Garba Datti Muhammad. Muryar Amurka ke sauraro a shiri na musamman. Hukumar yaƙi da safarar bil'adama ta Najeriya shiyar Sokoto tana gudanar da bincike akan tuhumar da ake wani mutum mai suna Lawali Bala da ke ganin rikina a ƙaramar hukumar Dange Shuni lalata da yara 12 almajirai. Shugaban hukumar Mitika Mafa Ali ya ce da zarar sun kammala bincike za su gurfanar da wanda ake tuhumar a gaban kotu. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana wannan rahoton.
Lamarin da ya faru ne a garin Rekina dake karamar hukumarkin Dengishuni a jihar Sokoto inda ake zargin Lawali Bala da ya lalata da almajirai yan makaranta allo guda 12. Shugaban hukumar ya kida safarar bil'adama shi a Sokoto Mitika Mafa Ali ya ce lalle sun karbi wannan batun kuma suna aiki a kansa.
Har yanzu ba mu gama bincike ba. Don sasbeda yanzu mai yana sel yaran ma mun ga ma iyayen a kawo yaran mu ga yaran duk yaran nan ma mun doke magane su duka gaba daya kuma sannan kuma yaran nan an kai su asibiti a gaicewa yaran suna da lafiya mu riga mun karbi wannan result nasu so result nasu yaran na ba wani damuwa dukkan su lafiya
malamin makarantar almajiran da lamarin ya faru Abubakar Sani Rikina ya ce zamba cikin aminci ne Lawali Bala ya yi musu da mai amincewa da shi da aka yi shi ne yasa aka bar shi har yana hulɗaya da waɗannan yaran
shi da wannan yaro ya zo yana bako ya zo a matsayin dan uwa daga ɗan uwanmu da suka tashi gannin tun lokacin da dadewa shine daga baya shi ya zo ne sune gidan kakanninsa to sai ya zaman sa to akwai yayan mu wanda yake yana wani ɗan aikace aikace shine ganin haka sai ya shigo ne yana kwana kun an kada ba ko ba mu tunanin wannan abin ya taba faruwa sai a sanadin har ya zauna nan tare da mu sai ya wani abu ya faru
mai anguwar garin na Rikina Bello Usman Rikina ya ce ya kadu sosai da samun wannan labarin abin da ya saba yi wata wata ba ya hannunta al'amari da hukuma
takin da dauka hakika na shi fada mu cewa duk bakon da ya shigo ci wannan gari a tabbatar da an kamin bayani ko bazan yarda da kowa shi aji ba ko ba tare da na san kurshi ci ba idan mutum ya haka to riki zama sa kawon dogo da shi
Lawali Bala ne ake tuma da aikata wannan aika aikar to komai zai ce
na kuskure da yaro idan na wallahi
shugaban hukuma ta hana safarar bil'adama shi ya Sokoto yayi kira ga al'umma akan su kula da yayansu kamar haka
in yara suna hannun mu wannan albarka ne ubangijin da ya bamu wannan arziki mu ne wanda bamu ya mu saye da kuri ina bada shawara a lura da su in an lura da su kuma ina fata da nan gaba su ne za su rike kasa mu Najeriya su ne za su rike wannan jihar mu na Sokoto amma mun bar su yara sun lalace to wani zai zo rike muna kasa so dole ne mu sa hankali a wannan yara mu yi musu talbiya mai kyau sun tashi su ne za su gaje mu
Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
A jamhuriyar Niger wasu matasa masu amfani da kafafen sada zumunta sun bullo da wani shirin fadakarwa don zaman lafiya inda daruruwan malaman addinin Islam a mazauna yankunan karkara suka samu horo na gujewa ra'ayin riƙau. Kakashi na farko na zantawa da wakilin sashen Hausa ya mai Suleiman Muni Barma ya yi da Malam Gado dan Fundi Umaru sakataren yada labaran Group Arewa
daga irin harkoki na yada labaru irin na WhatsApp wanda abokanai suke budawa don gaishe-gaishe da suke cewa fabatawa ta haka da Allah ya sa muna tare da matasa wadanda suka yi karatu a jami'o'i na duniya daban-daban maimakon tsayawa ana ta fabatawa akai me yasa ba za a kawo wani abu ba na taimakekeniya wanda zai kawo ci gaba ga al'umma musamman ga kasa gaba daya shine akai tunani suka yi kira da cewa suna bada shawara ga wannan group na WhatsApp ai yanda za a yi ai taimakekeniya da hada kudade don a dauko limamman mu irin na cikin karkara da suke da bukatar yau a wayar da su don muna cikin lokaci wanda ake cewa mi daji ya lalace dan an dauki wani abu da ba addini ba ana ce masa addini suka ba mu shawarar cewa suna son mu sa hannun jarin mu kowa ya tabbata wani abu a hada karfi da karfi wurin dauko wadannan lacida daga kauye ana ba su horo don su gane bambancin abubuwa da ake kira addini da wanda ba addini ba domin ana samun wasu malalatan mutane na tunkara su suna nuna musu wani abu su ce addini ne har suna sa su wani aiki da ake kiran shi ta'addanci kaga saboda haka matasa suka ba mu wannan shawara Allah da ikon shi kuma muka yi yunkuri yau wannan aiki ya ci gaba inda daga group nan da muke kira group Arewa ya wuce nan ya kai muna da irin groupopi da yawa dake wannan aiki muna da group na Adar muna da wani group da'awa da yake daga yankin Hilinke kuma muna da wasu group na Tera wadanda duk muna nan muna shawarwari akan su yaya za mu yi mu kawo wani ci gaba mu taimaka kamar yadda hukuma take da bukata ko ya kawo nashi kokari wurin tallaba wannan kayan dan a samu kwanciyar hankali a cikin kasa
kamar ya ne tsarin aikin fadakar da su wadannan limamai da malamai na karkara
to da Allah ya sa muna da abokanai wadanda sun yi jami'o'i ko ina cikin duniya na karatun addinin musulunci su suka tsara makaranta wadda anan muke tara kudade mu gayyato ko ina cikin karkarin inda maluma suke mu zo da su anan nyamai mu dauki nauyin su inda zamu dauka musu gidan haya mu ciyar da su mu shayar da su mu kula da dukkan wani abu da suke da bukata a gayyato su waɗannan maluma suna rinka haduwa da su kuma a saya musu littafai waɗanda suka dace kuma a karantar da su tsawon wata guda ana kula da su a ba su horo wannan su koma wasu su zo yanda ake tafiya da abun kenan
duk taje ta zo za a yi tunanin bambanci na akida wani dan tijaniya ne wani dan izala wani dan kadiriya ne ga sanan dai kala kala shin su wane ne waɗanda kuka fi baiwa fifiko a wajen wannan horo
alhamdulillah ban mu babu fifiko ciki domin shi group din WhatsApp din kanin ai a tuna wannan aiki kaga ya hada kowa a karkashin shi ba mu waki akwai hadan bori kenan mu din nan ne da kowa muka yi shawara ta gani ya kamata mu kirawo ma'aifan mu latirawan mu babu wani bambancin aqida a ciki illa mu kirawo ka ka umfana da mu ko mu umfana da kai kenan wannan ya kumshi kowa sai dai wanda bai gane ba shine bai gane ba zai zo ba kamar yadda muke ma abun namu take yin magana daban fahimta ta daban amma duk wanda ya fahimci mahimmancin mu yana cikin wannan tafiya ko da a ce wani dan buri ne muna kokarin gayyata sa ya zo cikin wannan aiki dan ya ga haske manufan mu a gane a samu kwanciyar hankali cikin kasa a gane bambancin addini da abin da ba addini ba
kara shafa muryar Amurka yake sauraro a shiri na musamman daga Abuja na shigo da shirin tubalin tsaro
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu dora ne a ci gaba da kawo muku hirarrakin da muka yi da tubabin mayakan Boko Haram a yankin Tafkin Chadi
Sambisa na zona Tafkin Chadi wa na zona lokacin da muka rabu da shekau
daga can wajen zaman da nayi ina nadaman abubuwan da nayi wanda na kuraku Allah ya yafe mu
to madalla idan kuna bi da mu a cikin shirin a makon da ya gabata mun kawo muku yadda mahukuntan gwamnatin jihar Borno suka amshi wasu tubabbun mayakan Boko Haram daga rundunar dakalin kasashen Tafkin Chadi a kasar Kamaru A shirin namu na yau za ku ji yadda muka tattauna da waɗannan mayaka na Boko Haram waɗanda dukkanin su daga bisani sun ce sun yi nadama kasancewar sun fahimci yaƙe-yaƙen da suka yi duk ba akan gaskiya suka aikata shi ba kuma suna roƙon Allah ya gafarta musu irin kurakuran da suka tafka
a halin yanzu muna nan wato headquarter rundunar dakarun kasashen yankin Tafkin Chadi kuma a halin yanzu zamu tattauna da wasu daga cikin tsoffin mayakan Boko Haram waɗanda suka yaki a wannan shiya na Tafkin Chadi da farko muna son ka gaya mana ya aka yi ka shiga kungiyar Boko Haram
bayan da muka shigo Boko Haram ne suka zo inda muke suka mana bayani gashi akan wannan addini ne zamu shiga aljanna da sauransu shi muka tashi muka je daga baya kuma muka fahimci abin ba addini bane ba gaskiya bane
kafin ku fahimta din musamman ka yaki ne kai
na yaki
a ina da na kai yaki
ina yi gamboruwa ina yi matrema ina yaki hujum da kwantam bona da sawa duk mun yaki
misali kamar zaka yi tunan mutane nauka kashe
a ba zan san ya mutane da kashe ko dai mu dai muna yaki na wataran za a kore mu to wataran ko ma za mu yi wannan
kamar shekara nawa kana kungiyar Boko Haram
na kai kamar misalin shekara 4 yana cikin su muna yaki tare
amma lokacin da kuke yaki ya kake ji a zuciyanka lokacin da kuke kashe mutane
ina ji gaskiya kamar ba daidai bane din ina ga gaba na ana yanka mutane cikin mu ma ana yanka wasu
kamar ka ce ana yanka mutane a ciki kamar ku ya ku ana kuna yanka junan ku misa kuke kashe kanku a can
daga asin ya lafi karan ko wani abu da sauran su ko suna zargin su kamar na zuwa nan kamar yanda muka yi muka kawo kanmu daga sun zarge su akan haka za su cire rasu yanka su
kai kana wani sansani ne kana sambisa ne ko kana tafkin chadi
sambisa na zona tafkin chadi ma na zona lokacin da muka rabu da shekau
ka zauna da shekau ne
eh mun zauna da shekau ta kuma muka rabu mun zauna a sansanin sa
kamar me suke ce muku a wurin
a sansanin sa duk bayan da yanda suna nuna mana cewa wannan shine hanyar addinin gaskiya
to sai dai kuma duk da wannan yaƙe-yaƙe da wannan mayaki yayi ya ce ya gano cewar wannan turba ta Boko Haram ba kan hanya take ba a saboda haka yayi nadama
inne na kakaina na fahimci abun ba gaskiya bane na kakaina abun ba gaskiya bane mun fahimta kai mun suna samun mana kashe junan mu ne a banza shin na kakaina
yanzu kuma bari mu zo ga mayaki na gaba shekaran ka nuna cikin kungiyar Boko Haram
shekara 7
kai yaki ne
eh
a ina da yana da na kai yakin Boko Haram akwai yakin da muka je Kundiga kuma akwai akuko na dama irin su bita irin su goza duk mun halarciya kyawa jajen nan kamar misali zaka iya sanin adadin mutane nawa kake iya kashewa
eh da yake ne cikin jami'an tsaro ne wani lokacin za iya sa santansu ko wani lokacin ba za su ce su ba za mu sani sai dai su din za su sani iya adadin abin da aka kashe daga cikin su
kamar kai kana amfani da bindiga ne ko bomun anje yaki
bindiga nake amfani da su
wani
ina amfani da AK wani sai kuma ina amfani da mak
kamar kuna amfani da bom
eh muna amfani da su
yanzu kai maka iya harba bom
a bom din ba kowa bane akwai group group ne class class ne akwai wanda suke aikin su hada bom ne akwai wanda kuma ba hada bom din bane aikin su
kai aikin ka dai harba bindiga ne
shine aiki na
kamar misali lokacin da kuke yaki kuna kashe mutane ya kake ji a zuciyanka
lokacin abin da yasa mu haji dai kan sojoji muke kaiwa daga baya sai yazo ya zama so ba cancancewa tsakanin fanyin hula da soji to sanadiyan haka ne muka rabu da shekau
kai ka zo na asansanin sa kone a cikin sambisa
eh na zanna da shi
amma kai ka taba ganin shekau
eh na ga shekau
a sambisa
eh
kamar a lokacin da kuke zama da shi a cikin sambisa yaya alakan zaman naku yake da shi
eh mu kamar muna wajen abin nan shi ne kamar gadin shi muke yi sai an ketare wajen mu kafin a shiga wajen shi
to yanzu aka shekaru yana ina ne
a mun baro shi sambisa ban san yanzu ya yake ba
lokacin da kuke gadin shi me ake ce muku ku lura da shi
shi a wannan lokacin da yana nuna mana addini ne yake nuna wa dan da saboda kudi ne ba za mu zauna ba
kaman yana dan ga muku su maganganu aka ba wannan
eh yana faɗa maganganu wanda suke da kyau wanda mutum zai iya sauraron shi shi yasa muka zauna
eh tunda kai ka zuwa da shekau suna ikrarin cewa suna yin addini ne kuma ana yi ne domin neman yardan Allah misali kai lokacin da kake tare da shekau kafin cewa abin da gaskiya addini ne kuma dan neman yardan Allah yake da farko mun gani haka ne sai daga baya muka gane ba haka yaudara ne
to menene faro har ka gane cewa yaudara ne
a yau da gobe mutum zaka gane gudurwar sa
misali menene faruwa wani abu zai iya faruwa sannan ya kai ga yin wani abu sannan kuma kai gane cewa wani abun ba haka bane
eh haka ne daga cikin akwai kashe mutane bila hakkin da sa bomb a cikin church kuma alhalin addinin musulunci din ya hana kashe mata da pastor in ba da sai shiga yaki ba kuma shi ba lokacin da aka sa bomb a cikin church an kashe pastor an kashe yaran an kashe matan to nan ne ni ban fahimci shakka ba
amma shi ya ce muku aikin addini
eh kuma haka yake faɗa
kamar misali in kun je kun yi kashe kashe kun dawo sambisa kuna tattauna wanda kuke a tsakanin
eh wani sayin ba za ka tattauna ba duk wanda zai tattauna kan wani abu din za laka mishi wani abu ya ce ko yana alaka da Red Cross ko makamancin haka ko a ce jasus ne a kashi
haka ne menene jasus
jasus shine wanda zai dauka leken asiri ya ringa nuna mutanen waje
idan na fahimce ka a cikin dajin sambisa ko yan Boko Haram kuna kin jinin Red Cross menene Red Cross sai muku
yanda za su gansar da mutane ne amma mun sa daga cikin mu dai banda da sambisa ne nan wajen a cikin mutanen mu dan an rabu kashi biyu akan Red Cross
za su kai tallafi, wasu suka ce a karbi mu tallafi, mana tallafi dai kamar za a karba, wasu suka ce
yanzu ƴan Red Cross suna kai muku tallafi ko ƴan Boko Haram
sun neme su kai mana tallafi karon farko shekaru 2 da ya wuce, sai daga cikin mutane mun suka ce su ba sa bukatan tallafin su.
Kamar misali an ce a baya an samu rigima tsakanin ku ya ku, misali akwai wanda ya balle daga bangaren ku, me abin da ya faru ne
tsakanin Mamanur, mutane Mamanur bidin ne ko kuma tsakanin shekaru da mutane Mamanur, tambaya ne ba tsakanin shekaru da Mamanur shine kashe-kashe ne wanda ba tare da hakki ba, shi yasa ummu labai san dalilan da Mamanur yake da shi akan shekau.
To lokacin da Mamanur ya balle kun yaki tsakanin ku da su?
Lokacin ba mu yaki ba ma daga baya, har da ya kai tsakanin mu mun yi yake-yake da yawa,
kuma kun kashe junanku da yawa
sosai.
Lokacin da misali Mamanur ya balle, shi ina tafi kuma kuna ina ne?
Lokacin da Mamanur ya balle shi ya tafi kangar, sai ya zamanto akwai jejin da ake ce mishi kangar a jejin Bagacen. To daga can wajen ne ya samu karbuwa tsakanin wasu manya-manyan komandodi, sai ya samu gindin zama, sannan ya samu yawa shekautawa har ya samu buwaya.
Kamar misali a ina kuke samun makamai da bindigogi da sauransu, ba wanda kuke karɓa hannun sojojin?
Akwai wanda ake so, wanda ake saya da farko kam a tsakanin Kamarun da Chad, ana samun makamai ana shigarwa.
Idan muka duba yanda shekau yake tafiya da al'amuransa a Sambisa, yaya kula da haƙƙin mata musamman ƙananan yara a yake tsakanin Boko Haram a cikin daji?
Shekau ya nuna abin da ma babba daga cikin point din da aka yi mishi tawayen ma yana daga cikin, yace shi ba ruwan shi da mata da yara, yaran ma ko 100,000 ma sun mutu mana, to yana daga cikin point din da aka yi mishi tawaye.
Ina ƴan matan Chibok suke?
Ƴan matan Chibok suna wajen shekau, wasu ya fansar, wasu kuma ya aurar, wasu kuma bom ya kashe su.
Yanzu misali a cikin ƴan matan na Chibok zuwa yanzu kana ganin za a iya samun su?
Za a iya samun su a can wajen, amma wasu sun aifu su sufa, wasu kuma bom ya kashe su kamar yadda na gaya ma.
Amma dai wasu suna nan a cikin Sambisa?
Suna cikin Sambisa, dan ko kana aure da su in kai dan Mamanur ne suka gani alama, kawai karban macen za su yi su ajiye wajen su domin karka kai su wajen iyayensu.
Shi ma wannan mayaki a ƙarshe ya ce ya gano cewar duk wannan yaƙe-yaƙe da yi ba bisa turba yake ba, kuma ya sanya cewar yanzu ya aikata ba daidai ba.
Daga can wajen zaman da na yi, ina nadaman abubuwan da na yi wanda na kuraku, Allah ya yafe mu.
Masu sauraro duka-duka, da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kenan ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Yanzu lokaci yayi da zamu kawo shirinmu na ƙarshe, sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ranar 26 ga wannan wata na Agusta, Amurka suka yi bikin cika shekaru 100 da samar da gyaran doka ta 19 a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar, wacce ta bayyana cewa bai kamata a hana duk wani ba'amurke 'yancinsa na yin zaɓe ba, ko da gwamnatin Amurka ko wata jiha saboda dalilin jinsi. A wannan rana, mata Amurka miliyan 26 suka sami 'yancin taimakawa wajen yanke hukuncin yadda ƙasarsu za ta ci gaba. An kaddamar da yakin neman 'yancin mata a hukumanci lokacin babban taron 'yancin mata na farko a shekarar 1848. Sama da shekaru 70 da suka biyo baya, masu fafutuka maza da mata sun yi kokarin dukkan hanyoyin da ya kamata domin neman wa mata 'yancin yin zaɓe. Sun kaddamar da hanyar gyaran kundin tsarin mulkin da za ta baiwa mata tabbacin yin zaɓe. Wasu matan sun yi yunkurin kada ƙuri'a ba bisa doka ko tsari ba, kuma suka shigar da ƙara lokacin da yunkurin nasu bai samu nasara ba, suna fatan alƙali zai goyi bayan su. Lokacin da suka shigar da ƙaran, suna aiki ne kan matakin jiha, inda suka fi samun nasara. Ya zuwa lokacin da gyaran kundin tsarin mulki na 19 ya zamanto dokar ƙasa, sama da rabin jihohi baki ɗaya, yawancin su a yammacin Amurka sun amince da baiwa mata 'yancin yin zaɓe. Bayan da ƙudurin mai tafiyar hawainiya ya kai ga majalisar dokoki a watan Yuni na shekarar 1919, daga ƙarshe dai gyaran tsarin mulki na 19 ya samu ƙuri'un da ake buƙata domin aika shi zuwa jihohi domin neman amincewarsu, inda ake buƙatar kashi 3 cikin waɗannan jihohin da a lokacin 48 ne kaɗai. Jihar Tennessee ita ce ta zamanto jiha ta ƙarshe da ake buƙatar ta amince da gyaran fuskar dokar ta 19 a watan Agusta na shekarar 1920. A wani fitaccen jawabi da ta yi daga shekarar 1873, ɗaya daga cikin manyan shugabannin fafutukar neman mata 'yanci, Susan V. Anthony, ta duba kalmomin farko na kundin tsarin mulkin Amurka a matsayin dalilin baiwa mata 'yanci, ta ce, "Mu mutanen ƙasar Amurka, domin mu samar da cikakken haɗin gwiwa da tsarin shari'a, mu kuma tabbatar da kwanciyar hankali da samar da tsaro. Mu inganta jin daɗi tare da samun albarkar ƴancinmu da zuriyarmu. Mu tsara tare da kafa wannan tsarin mulki na ƙasar Amurka. Mu ne mutane, ba mu maza turawan Amurka ba, ba kuma mu mata Amurkawa ba, amma mu mutane baki daya waɗanda muka gina wannan ƙasa. Ta ƙara da cewa, mun gina ta ne ba don mu bayar da albarkar ƴancinmu ba, amma domin kare shi. Kar mu rage wa kanmu, kuma kar mu rage wa zuriyarmu, amma ga dukkan mutane mata hakan nan maza. Wannan shine sharhin gwamnatin Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka musamman ma wakilai da suka hada mana rahotanni da dukkan waɗanda suka taimaka. Nasiru Adamu Malika da na jagoranci shirin da ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.